مبين المستقيم ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو 25 ga watan Muharram Hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1448 wanda yayi daidai da 10 ga watan July shekara ta 2026 miladiya muna cikin tafsiri na suratul Baqara yau zamu tashi aya ta 84
a'udhu billahi as-sami'il 'alim من الشيطان الرجيم من همزه ولفخه ولفظه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون
كراتون دا مكاين ساتون دا يوجي من يبياني جنجري دا مهم منتو بيئي أغبيائي إن دا مكاين إن شاء الله إذا منذونا ساتون زامو دنجي آر بياني جنجري دا أغن دي شابوان نم karkashin wannan aya aya ta 83 wa in akarna mithaqa bani isra'il la ta'buduna illa allah wa bil walidayni ihsana wa zil qurba har zuwa dai karshe to karkashin sa muka ce zamu tattauna dangane da abin da ya shafi muhimmancin biyayya ga iyaye saboda kamar yanda nace wato ita da awa salafiya ko mu ce addinin musulunci gaba daya a dunkule ba addini bane kawai na aqida sai dai aqida shine babban abinda sai dai aqida shine babban abinda ake bukata babban abinda ake bukata musulmi ya kudirce shi kuma yayi aiki da shi shine aqida ingantacce sa'annan sai ibada ya biyo baya sa'annan sai mu'amala su biyo baya da abin da ya kamata wannan to wani idan ya jayarci al'amura zai dauka cewa da awa salafiya da awa ce kawai ta aqida kawai ba ruwan ainihin yan salafiya da tarbiya da kuma cewa wata dibi to ita da awa salafiya da awa ce shamila ta kunshi komai da komai wanda dan adam ke bukata an gane ku akwai mutanen da ke cewa idan kana so ka karanci aqida sannan kuma ka san hadisi ya inganta ko bai inganta ba yan salafiya idan kuma kana so ka karanci ainihin tarbiya da kyawawan dabi'u to ka je wajen sufayi ka bi kenan za ka raba malaman ka bi kenan in kana so ka koyi aqida da kuma sanin hadisi ya inganta ko bai inganta ba salafiya in kana so ka koyi tarbiya mai kyau ka zama to mai natsuwa ka zama to mai biyayya ga iyaye ka zama to mai sanin ya kamata ka zama to kaza to ka je kai karatu wajen sufayi shin haka abin yake kenan da awa salafiya ba da awa ce cikakkiya ba to wannan magana kuskure ne duk bangarorin nan gabaki daya wato salafiya tana karantar da su an gane ku saboda haka idan muka duba za mu ga Allah ta'ala a wata aya yana cewa wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ubangijin ka ya hukunta kada ku bauta wa kowa sai shi kadai kuma su iyaye ku kyautata musu kaga anan ba ce iyaye ku bauta musu ba Allah kare ake bautawa amma kyautatawa ai ma iyaye an gane ku to Allah subhanahu wataala yayi umurni da a bauta masa shi kadai sannan sai Allah ya sanya biyayya ga iyaye ya hada shi da bautan Allah an gane ku Allah ya sanya biyayya ga iyaye ya gwama shi da bautan Allah wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana kamar yanda Allah ya gwama gode ma ainihin iyaye da gode ma Allah anishkur li wa li walidai ko Allah ya nuna ka gode mun kuma ka gode mu iyayenka da a ce biyayya ga iyaye bai da muhimmanci Allah ta'ala ba zai gwama shi da biyayya ga Allah ba Allah ba zai gwama shi da godiya ga Allah subhanahu wataala an gane ku ya zo cikin sahih bukhari daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul amal ahabbu ila Allah azza wa jal wani aiki ne yafi soyuwa zuwa ga Allah mai girma da daukaka sai annabi yace sallallahu alaihi wasallam as-salatu ala waqtiha yin sallah akan lokacinta ala sai yace summa ayi sannan bayan wannan sai menene ala sai annabi yace birrul walidain yin biyayya ga iyaye kenan bayan manzo Allah yayi magana kan sallah akan lokaci sannan sai yace sannan sai biyayya ga iyaye an gane ku kamar yadda kowa ya sani sallah shine mafi girman ginshiki na ibada wanda ya tsaya da sallah ya tsaya da addini wanda ya wulakanta sallah ya wulakanta addini amma kuma sai gashi Allah ya hada sallah tsaya da sallah sai Allah ya gwama shi da biyayya ga iyaye ashe ya nuna biyayya ga iyaye ba karamin muhimmanci yake da shi ba sannan a daga cikin biyayya ga iyaye da kyautata musu kamar yadda malamai suka ce wato kada mutum ya kujuro zuwa ga zaginsu ko kuma ya saba musu ko da wasa kada mutum ya ce zai bijiro zuwa ga zagin iyayensa ko kuma ya ce zai bijiro zuwa ga saba ma iyayensa lalle wannan yana daga cikin manya-manyan zunubai wannan hadisi ya zo ingantacce a cikin sahih muslim an abdullahi bin amr cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min al-kaba'ir shatma ar-rajul walidayhi lalle yana daga cikin manya-manyan zunubai mutum ya zagi iyayensa qalu kace ya rasulullah wa hal yashtumu rajul walidayhi ya rasulullah wannan dama zai yu a ce mutumin da yake da hankali yake da bayan zara da imani zai iya zagi iyayensa su a zamanin sahabbai suna ganin wannan ba zai taba yuwa ba amma a wannan zamanin zai yu ko ba zai yu ba a wannan zamanin ba ma zagi ba an samu yaron da ya barar da mahaifinsa da shi da mahaifinsa suka buɗe aka yi fada ya kwantar da mahaifin to kaga ba ma zaki ba yanzu ana iya samun mutum ya daga hannu ya daushi mahaifinsa kaga lalacewa ya kai gidara an gane to su sahabbai suna mamaki abu ne wanda ba zai taba yiwuwa a zamanin sahabbai ba a ce mutum ya zaki iyayensa to shi ne suke tambaya wa hal yashtumu rajul walidayhi shin dama zai yiwu mutum ya zagi iyayensa alziyar da shi na'am zai yiwu ga yanda abin yake nan yasubbu rajul aba rajul fa yasubbu abahu wa yasubbu ummuhu fa yasubbu ummuhu yace a zamanin sahabbai yanda zagi iyaye yake shine mutum ya zagi baban wani sai shi wannan ya zagi babansa ya zagi mamansa an gane ai mutum ya zagi baban wani in wannan ya tashi ramawa sai ya zagi babansa ya zagi mahaifiyarsa sai shi ma wancan sai ya rama to yanzu yaya wannan abin da ya aikata shi ne mai shi ne zagi wato ba wai ya zagi ma babansa kai tsaye ba ne wani mutum da ya zagi babansa an gane wannan ko kuma shi ya zagi baban wani sai wannan ya zo ya zagi baban shi ya zagi maman shi wannan rama wanda wannan ya yi shi ne ake nufi da ya zaki iyayensa ba ana nufin shi zai zo gaba da gaba ya zaki iyayensa ba ne wannan samsam ba zai yi a zamanin magabatan mu ba amma jona ai to dan ku san yanzu lalacewa ya kai inta haga ga mutanen mu yanzu sannan kuma saba ma iyaye da ake nufi da shi shine saba musu a cikin manufofin su wanda ya halatta saba ma iyaye a cikin manufofin su wanda ya halatta misali yanzu mahaifi ya ce ma yana so ya sha shayi ne ka san shan shayi ba dole bane ai da ce gaskiya ba zan siya ma shayi ba ina da kudin siyan shayi amma ba zan siya ba gaskiya an gani baba ya ce yana so ya dan ci tsire kana da kudin siyan da ke siyan mai kaga cin tsire ai ba dole bane ya halarta to mahaifi ya nemi yana so ya ci kuma kana da karfin da zaka yi mai wannan abu sai ka ki to a nan wajen ka saba ma iyayenka an gani kamar yadda yake da'a ga iyaye shine ka dace da iyaye ga manufofinsu duk abin da mahaifi ke so in dai ba haramun bane wannan abu to ka aikata gare su domin ka samu albarka a wajen Allah subhanahu wata'ala to akan wannan idan iyaye suka yi umarni ko ɗaya daga cikinsu ya yi umarni da wani al'amari wanda yake na wani al'amari to ya zama wajibi ga ɗa ya yi biyayya a gare su ko da asalin abin ba wajibi ba ne in asalin abin wajibi ne dama ai Allah ya riga ya yi umarni a wannan abin ya halatta ne an fahimta ai wato mahaifi zai yi tafiya sai ɗa ya ce zai biya wa baba mota sai shi mahaifi ya ce shi jirgin ɗaya sai shiga jirgin ƙasa ne shi gaskiya ba zai hau mota ba yana so ya hau jirgin ƙasa kaga ai ba dole bane sai ya hau jirgin ƙasa to amma a nan wajen in ka ce gaskiya baba ni ba mota za ka hau ko kana so ko baka so ni dai kuɗin mota zan biya kai ko da baka yi taushin magana ba mahaifi ya nemi ka biya kuɗin jirgi sai ka biya mota ko da ka yi shiru ka saba mishi kuma a nan wajen ka yi laifi domin a nan wajen ka musguna masa ga abin da yake so kai ga abin da ka zo kai masa nan an gane wannan hanyar to saboda haka idan ya zama to abin da ya yi umarni da shi yana bangaren abin da yake halal ne ga asalin shi haka nan in yana bangaren mustahabi to hakika wasu mutane sun tabi akan cewa idan iyaye suka yi umarni ga abin da yake halal to dole ne wato yana rikidewa ga haƙƙin iyaye wai halal yana komawa mustahabi mustahabi kuma yana komawa sunna mai ƙarfi a wajen wasu malamai Allahu a'lam sannan Imam Tirmidhi ya ruwaito daga Ibn Umar yana cewa kana tahti imra'atun uhibbuha ya kasance karkashina akwai wata mata ina matsar san matar wa kana abi yakrahuha kuma mahaifina yana kyaman wannan mata baya son ta fa amarani an utallikaha sai mahaifina ya umurce ni in sake ta fa abaitu sai na kiyarta babana ya ce inni na haife ka ka sake yarinyar nan ni ko sai na ki saki to sai na ambaci wannan na ji na gaya wa manzon Allah ya rasulullah ga mahaifina nan fa yana umurta na in saki matar da nike matsar so sai manzon Allah yake ya abdullahi ibn umar dan lik imratak ya kai abdullahi dan umar saki matarka wannan hadisi hasanun sahih imam tirmidhi ya ruwaito shi da ibn maja a cikin dala babu rajul ya amuru abuhu an yudallika imra'atahu ya amuruhu abu to anan wajen in mutum yana da mata yana son matar sai baba yake ya saki shin dole ne ya masa biyayya ko ba dole bane dole ne ya biyayya ko ba dole bane to ai ga Abdullahi ibn Umar yana matsar son matar shi da baban shi Umar yace sakatta sai manzo Allah yace kai yau mahaifinka biyayya to zahirin wannan zai nuna idan babanka yace baya son wannan mata to baya halarta ka zauna da ita ina fatan gane wannan to amma malamai sun yi tafsiri dangane da wannan al'amari an tabbi imamu ahmad bin hanbal rahimahullah aka ce maka mutum ne yana da mata matar nan tana da san addini matar nan tana da ladabi da biyayya matar nan tana da kyawawan halaye tana da san addini a takeice ta rike addini da karfi kuma sannan tana biyayya ga iyayenta tana kyautata wa ainihin danginsa tana kuma kyautata ma iyayensa amma sai iyayensa ce su gaskiya jininsu bai haɗu da ita ba kawai ya kace ta ya halatta ya yi musu biyayya sai imamu ahmad ke cewa idan ya kasance wato iyayen irin tabi'ansu da irin halinsu irin halin umar dan khattab ne to ya saki matar amma in iyayen tabi'ansu da halinsu ba irin da umar dan khattab bane kar ya saki me yake nufi a nan wajen to abin da yake nufi a nan wajen umar ba zai zo haka nan kawai ya gama ce ta rike addinin musulunci tana kyautata mu ainihin danginta dangin miji ba tana yin duk abin da ya dace ba haka nan kawai babu laifi kawai haka nan ba su yi digi ba sakata ya ce sakata ba zai yiwu ba tunda kaga umar ya ce a sake ta to lallai ya kasance ba ta kulawa da addini ku fahimci wannan ko yawa idan iyaye haka nan kawai suka ce ka saki mace kawai sun kawo ra'ayinsu ne kawai amma ita wannan mata tana matsayar yin biyayya ga ainihin wato mahaifiya da mahaifin shi mijin tana kuma kyautatawa sannan ga shi ta riƙe addini yadda ya kamata ba ta da wani makusa mai tsanani a nan wajen ba ya halatta ga ɗa ya yi biyayya ga iyayensa a nan wajen yin biyayya a gare su biyayya ne a gare su a wajen saɓon Allah an fahimci wannan ai to saboda haka in ka duba wannan hadisi kaga irin bayanin da malamai suka yi da kudi wanda suka fitar dangane da shi za ka ga cewa ba kowane mahaifi ba ne in ya ce ka saki mata za ka saki akwai mahaifi mai son rai akwai mahaifiya mai son rai akwai mahaifiya wanda dama ita akwai wata take so to saboda haka ita wannan mata sai ga mahaifiyar ba jaraba dalili sai ta tsani matar haka nan ta ringa kokarin kirkiro duk wani kazafi ta jingina zuwa gare ta idan ya zama to ka fahimci kiyayya ne kawai mahaifiyar ke da shi ba wai yarinyar ta ba matar ka yi laifi bane ko matar ka tana iya kokarin ta wajen rike addini da biyayya to a nan wajen kar ka yi musu biyayya an gane wannan ko to sannan hadisi ya zo daga Abu Huraira radiyallahu anhu wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce man ahaqqu an-nas bi husni sahabati wane ne mafi cancantuwan mutane da kyakkyawan tukda da kyakkyawan mu'amala na wane ne mafi cancantuwan mutane da kyakkyawan mu'amala na sai annabi ya ce ummuk mahaifiyarka Allah ya ce summa man ce sannan sai wane annabi ya kara cewa summa ummuk sannan mahaifiyarka ne Allah sai annabi ya kara cewa sai ya kara tambayar annabi summa man sannan sai waye Allah sai annabi ya ce summa ummuk sannan mahaifiyarka ne kaga uku sannan sai mutum ya ce summa man sannan sai waye Allah kuma abu sannan sai mahaifinka kaga wannan hadisin yana nuna mana cewa lallai soyayya ga mahaifiya da tausayi a gare ta ya kamata ya zamanto wato kashi wato uku akan na uba an gani kaga ninki wajen ninki uku ko tunda annabi ya ce mahaifiyarka sannan sai ce mahaifinka kaga kenan ya kamata a ce tausayin da zai ringa wa mahaifiyarsa da kyautata wa mahaifiyarsa ya zamanto kashi uku ya zamanto ita mahaifiya ta fi shi da biyu an gane wannan ko saboda an ambaci mahaifiya su uku a nan wajen an ambaci mahaifi a nan hudu to saboda haka wannan shine abin da malamai suka faɗa to a nan sai ga tambaya idan ainihin za ka yi tafiya kana so ka yi tafiya zuwa ga garin mahaifiyar gayan saki mahaifiya ba sa tare ita mahaifiya tana Yobe mahaifiya na Kano to kuma dama duk shekara kana kai ziyara zuwa gare su kana fara zuwa wajen mahaifiya tun farko sa'annan ka je wajen wa wajen mahaifi to sai mahaifinka ya ce wannan shekara ina so ka fara zuwa wajena ko kuma daga yau in za ka yi tafiya ka fara zuwa wajena kafin ka je wajen mahaifiya za ka yi mishi biyayya za ka yi biyayya kaga anan wajen abinda yake da alaka da umurni in za a ba da umurni wane ne yake da haƙƙi na umurni mahaifi mahaifi shine shugaba الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم idan zaka je unguwa sai mahaifi yace kaka je mahaifi ya tace kaje to kaga mahaifi shine shugaba a gida sai kai biyayya ga mahaifi ka ba mahaifi ya hakuri shi da Allah mahaifi ya hakuri kin ga baba shine shugaba ko ke zaka je unguwa sai kin nemi zuri shi in ya ce ba za ki je unguwa ba za ki je ba balan tarafu ni karami kaga a wajen abin da ya shafi umurni ana bin umurnin uba ne amma wajen abin da ya shafi kyautatawa ka siyo mata abin daɗi kaza abin daɗi kaza ka dinka mata kaza to wannan babu kyautatawa na mahaifiya ya fi nesa ba kusa ba akan na mahaifi saboda irin tawainiyar da ta ɗauka wata tara kana cikin cikinta tana amai tana tofar da yawo ta kasa yin bacci ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza sai ta ganin jiri a kawo mata abinci ta ce abincin yana wari da dai abin da ya kama da wannan an gane wannan ko to irin wannan wahalar da ta wata tara bayan wata tara an haife ta ta ci gaba da shan wahala ka hana ta bacci da zaman to wani lokaci tana so ta kwanta sai kai ihu dole sai ka miƙe ta riƙe ka a tsaye in ba ta riƙe ka a tsaye ba za ka ci gaba da kuka za ka ce wallahi in kina son zaman lafiya sai dai ki riƙe ni har gari ya waye a tsaye in za ki kwanta billahi lazi ba za ki bacci ba to haka ka zaka mahaifiya tana riƙe da yaro shi kuma mahaifi ya ɗan iya ƙoƙarin suke ki tafi can gefe ki zaɓi ribarin da kwanta shi kenan an manta da shi mahaifi ya manta da yaro zai je ya bacci a wuri an gani irin wahalar da uwa ta sha to ba a misalta shi da na uba to shi yasa wajen babu kyautatawa shi dama wannan hadisin yana magana kan kyautatawa ne hadisin ba yana tambaya wane ne yafi cancanta an bi umurnin shi ba man ahaqqu an-nas bi husni sahabati aka ce an gane wannan ko to an ruwaito daga imamu na Malik imamu Darul Hijra lalle wani mutum ya ce wa Malik inna abi fi baladi sudan lalle mahaifina yana can garuruwan bakaken fata wa karka kaba ilayya an aqdima ilayhi ko an aqdima alayhi ya rubuta wasiqa gare ni cewa in taho zuwa gare shi wa ummi tamna'uni min zalik ita kuma mahaifiyana tana hana ni wannan to yanzu umurnin wa zan bi fa qala lahu sai malik ya ce wa wannan mutumin abi abak wala ta'asi ummak kai da'a ga mahaifinka kada ka saba wa mahaifiyarka ya za a yi haka kai biyayya ga mahaifinka kada ka saba wa mahaifiya imam malik ya yi kokarin jami'i Allah ya masa rahama to ta yaya za ka yi kai biyayya ga mahaifi ko ba za ka saba wa mahaifiya ba eh shi a nan wajen imam malik kamar yana nuna cewa yin biyayya a gare su duk ƙarfin su daya in suka bada umarni duka su gaba ɗaya ƙarfin su daya to ta yaya za a yi ƙarfin ya zama daya ai zai wuya sai dai ta yadda za mu ɗauki maganar Malik a nan wajen ita mahaifiya ka kyautata mata sosai ta inda sai ka ga ta yi dariya an gane lokacin ka ce ka je ka yi tafiya abinka wajen mahaifin sannan mahaifiya ka ciyo mata abubuwa na farin ciki abinda ka san zai faranta mata ciki har ta ce ka yabe maka kaga a wajen kai da'a ga mahaifi ita kuma mahaifiya ka kyautata mata irin kyautatawa wanda bata ji haushin tafiyan ka ba an gane ku to an tambayi lai game da wannan matsala sai lai sai kawai kai biyayya ga mahaifiya inji lai ka kyale mahaifi kai biyayya ga mahaifiya yace ita mahaifiya tana da sulusaini na da'a sulusaini na alkhairi wato an raba alkhairi kashi uku mahaifi na da daya ita uwa tana da biyu cikin uku na alkhairi to amma shi ya kama wanda da wancan hadisin ne shi kuma wancan hadisin yana magana ne akan kyautatawa ba kan biyayya ba hadisin Abu Huraira yana nuni cewa tana da salasa arba'in biyar tana da da'a uku bisa hudu to yace wannan shi ne hujja ga duk wanda ya saba an gane wannan ku to amma dai abinda ya fi tabbata shi ne bayanin da muka yi din nan to nan da aka ce a yi biyayya ga iyaye kuma a kyautata musu shin har da iyaye kafirai mutum yana da mahaifiya kirista ko yana da mahaifiya mai bautan gunki an gane wannan ku to shin idan iyayensa su ma kafirai ne zai kyautata musu aka ce eh ko da iyayensa kafirai ne zai kyautata musu kuma zai musu biyayya inda babu saban Allah a ciki an gane ku musamman idan iyaye sun zama tsoro daga cikin kafiran amana Allah ta'ala ya ce la yanhaqumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتفسدوا إليهم إن الله يحب المفسدين الله تعالى بهنا كوبا game da wayennan da suke yakan ku a cikin addini game da wayennan wanda basu yake ku a cikin addini ba kuma basu fitar da ku daga gidajen ku ba an tabaruhu ku yi musu alkhairi wa tufsidu ilayhim kuma ku yi musu adalci إن الله يحب المفسدين lalle Allah yana son masu adalci yazo cikin sahih al-bukhari daga asma'u take cewa qadimat ummi wa hiya mushrika mahaifiyata ta zo waje na alhali tana mushrika ba musulma ba cikita fi ahad quraish a lokacin da quraishawa ke da karfi a makka wa muddatuhu a lokacin da muke lokacin da ake cikin sulhu da quraishawa da kuma tsawon lokacin sulhu iz ahadun nabiyya sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka yi sulhu da manzo sallallahu alaihi wasallam to tazo sun yi sulhu ma a abiha an gane ku tare da mahaifinta fastaftaitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai na nemi fatawa annabi ya rasulullah gashi yanzu ana cikin wannan hali na sulhu tsakanin mu da kafiran makka to ga mahaifiyata tazo tana so ta sadar da zumunci tana so ta kawo min ziyara ya rasulullah in barka kuma zan iya kyautata mata sai na ce inna ummi qadimat wa hiya ragiba afa asiluha lalle mahaifiyata ta zo alhali tana kwadayin wani abu a wajena tana kwadayin ta samu wani abu na kyautatawa a wajena shin zan sadar da zumuncinta kana sai da bici na'am sili ummati eh ki sadar da zumunci da mahaifiyarki an gane wannan ku wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul jizya sannan kuma an ruwaito ba ila yau daga asma take cewa atabni ummi ragiba fi ahadin nabi mahaifiyata ta zo waje na tana kwadayin wani abu a waje na a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam a afiluha shin zan sadar da zumuncinta annabi ce na'am eh sai ibnu uyayna ke cewa fa anzalallahu azza wa jalla fiha sai Allah ta'ala sai saukar da aya game da ita la yanhaqumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din Allah bai hana ku ba dangane da wayannan wanda ba su yake ku cikin addini ba wannan babu laifi don kun sadar da zumuncin su kun kyautata musu to daga cikin kyautata ma iyaye da kuma yin alkhairi a gare su in bai zaman to farilla na ainihi ba in bai zama to fardul ayn ba akwai jihad wato akwai maganar jihad in dai jihad bai zama fardul ayn ba amma idan jihad ya zama fardul ayn nan ba a sauraron iyaye ayo sai ne jihad ke zama fardul ayn shine jihad tasbihu lokacin da kafirai suka afko cikin garin mu ba mu shirya ba a nan wajen ba a tambayan kowa ba a tambayan iyaye kawai kowa zai fito ne kawai za mu fito kwanmu da kwarkwatonmu tun da mata ƙananan yara tsofaffi kowa zai iya ƙoƙarin shi saboda kafiran sun afko ba tare da mun shirya ba to irin wannan ba a sauraron iyaye sai kada ka fito an gane wannan ko yawa idan jihadi ya zama farzu kifaya sai mutum yana so ya je jihadi sai iyaye suka ce kare ya je to anan dole ne ya biyayya ga iyayensa to an ruwaito a cikin sahih bukhari daga abdullahi bin amr yake cewa ja'a rajulun ila annabi sallallahu alaihi wasallam yasta'zinuhu fil jihad wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman izinin annabi game da zuwa jihadi sai annabi ke cewa a hayyun walida shin iyayenka suna raye Allah ya ce na'am eh suna raye Allah ya ce fatihi ma fajahid ka je ka yi jihadi cikin iyayenka ka je ka yi biyayya ga iyayenka ka kyautata ma iyayenka wannan shi ne babban jihadi an gane tunda jihadi fardu kifaya ne yin biyayya ga iyaye fardu ayn ne to ana gabatar da fardu ayn akan fardu ne fardu kifaya an gane musamman ma idan ya zama to mahaifiyar ba ta da ƴaƴa da yawa kila kai kadai ne kilo ɗanta kaga ba ta so ka je jihadi nan in ka je za ka iya mutuwa ya zama to ba ta da ko ɗa guda ɗaya kuma babu wanda yake kulawa da ita sai kai sai ka kaka ji sai ka hakura an gane wannan ko a cikin ruwaya wannan lafazin muslim kenan a cikin ruwaya wanda bai ba cikin sahih bukhari ba annabi ya ce na'am wa tarattuhuma yabkiyani yace eh wa tarattuhuma yabkiyani ka je ka bar iyayenka suna kuka shi ya ce sai ya je jihadi to sai annabi ya ce to ka bar iyayenka suna ta kuka ko sai ce annabi ya ce to izhab fa adhibhuma kama abkaytuhuma ka tabi ka sa iyayenka dariya kamar yadda ka sa su kuka ba ka sa su kuka ba ka je sai ka sa su dariya ya zo cikin wani hadisi kuma annabi ya ce naumuka ma a abawaita alaziyar ashihima yudahikani wa yulaibani afdalu laka min aljihad baki kwanciyanka tare da iyayenka akan shimfiɗansu wato suna dariya tare da kai sannan suna wasa tare da kai ana wasa da dariya da iyaye ya fi a gare ka daga yin jihadi tare da ni an gane wannan ko to a cikin lafazin bukhari a cikin kitabu birrul walidain akwai hadisi ya zo hadisin abdullahi ibn amr yace wani mutum ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam yubayihu ala alhijra ya zo yana so ya ma annabi mubaya akan me kan hijira wa taraka abawaihi yabkiyan sai ya bar iyayensa suna kuka domin ya fita ba izininsu sai annabi ya ce irji ilayhima fa adhikuhuma kama abkaytuhuma ka koma zuwa ga iyayenka ka sa su dariya kamar yadda ka sa su kuka sai ibnul munzir ke cewa a cikin wannan hadisi akwai hani daga fitan mutum zuwa jihadi ba tare da izinin iyaye ba malam ya kai nafir matsar ba wai fita aka yi da izinin shugaban sarkin musulmi ba idan ya zama to amirul mu'mini shugaban musulmi shine yace lalle ka fito kuma ya ayyana ka to anan wajen za ka bi umurnin su ka bar maganar iyaye anan wajen idan ya zama wajibi mutum ya fita to anan wajen mutum yana iya ba iyayensa hakuri hakika akwai hadisin Abu Qatada inda manzon Allah ya aika sojoji tare da ainihin amirai to sai aka ambaci kisan Zaid bin Haritha da Ja'far bin Abi Talib da Ibn Rawaha cewa ɗaya daga cikin mai kira na manzon Allah mai yekuwa ya yi kira bayan wannan anna salata jami'a sai mutane suka taru sai annabi ya gode ma Allah kuma ya kira ni a gare shi yake to ayyuhan nas ukhruju fa amiddu ikhwanakum la yatakallafanna ahadu ce ya ku mutane ku fito ku karfafa ƴan uwanku kada ɗaya daga cikin ku ya fashi anan wajen kaga shugaban musulmi yayi ne yayi kira to anan koda mahaifiya ta ce a'a zaka ce tufas shugaban musulmi ne fa ya umurce ni an gane wannan ko sai mutane suka fito suna tafiya a ƙasa wasu akan abin hawa a cikin zafi mai tsanani kaga wannan sai ya nuna ashe uzurin yin fashi daga jihadi wato yana aukuwa ne idan iyaye suka hana mutum zuwa jihadi kuma ya zamanto ba jihadi ba ne wanda sarkin musulmi amirul mu'minin ya ce a fita don manzon Allah yana cewa fa izastum firtum fanfiru idan an nemi ku fito jihadi ku fito wato ma'ana idan shugaba ya umurce ka fito jihadi ya ayyana ka ya zan wajibi ka fita an gano wannan ku to kaga a cikin wannan hadisan akwai dalili cewa lallai abubuwan da suke farilla ko abubuwan da suke mustahabi in suka taru to ana gabatar da wanda yafi muhimmanci sannan wanda yafi muhimmanci kaga dai biyayya ga iyaye wajibi ne sannan biyayya ga shugaba wajibi ne idan biyayya ga iyaye ya haɗu da biyayya ga shugaba wanda yake gabatarwa shugaba an gano wannan ko to a nan wajen malamai sun yi saɓani dangane da iyaye mushrikai shin idan kana so ka fita jihadi kuma iyayenka ba musulmi ba ne sai suka hana ka fita wannan jihadin shin za ka yi ma iyayenka biyayya in ya zamanto jihadin farada kifaya ne to daga cikin salaf Sufyan al-Thawri yana cewa la yakzu illa bi idhnihima kada ya kuskure ya fita yaki sai da izinin iyayensa ko da iyayensa kafirai ne Imam Shafi ke cewa lahu an yaga zuwa daga da izinin shi ma ya samu yayi yaki ko ba da izinin su ba kina su ba musulmi bane su din nan ba sa so ya je ya taimaki musulunci ne ke yasa suka hana Ibn al-Munzir ya ce wal ajdad aba su ma kakanni kamar ubanni ne idan kaka ya fashe da kuka ya ce kada ka fita jihadi to shi ma yadda dole ne ka yi biyayya ga mahaifiya ko mahaifi haka nan dole ne ka yi biyayya ga kaka da kuma kakanniya an gano wannan ku amma idan ya zamanto za ka je jihadi ya zamanto iyaye ba sa nan akwai babban wa babban yaya zai iya hanawa a'a ba za a saurare shi ba haka nan dan uwan baba ƙanin uba ko uwan uba ba zai hana ba an gano wannan ko za ka fifita fita zuwa jihadi a kan yi musu biyayya to daga cikin cikon yin biyayya a gare su akwai sadar da zumunci na mutanen da mahaifinka ke so lokacin da yake raye mahaifinka na da wasu abokai yana da wasu ƴan uwa yana son su sosai yana yawan ɗiban yaransa ya kai ziyara zuwa ga wani wanda yaron ya san lallai mahaifinsa yana son waɗannan mutanen sawa'un waɗannan mutane dangi ne ko waɗannan mutane abokai ne ko abin da ya kama da wannan in dai mahaifi yana da wani amini ko aminai wanda mahaifin ke yawan nuna mishi cewa yana son su to yana daga cikin tukun yin biyayya ga iyaye ya sadar da zumuncin mahaifinsa bayan ya rasu ta hanyar kai ziyara zuwa ga waɗannan bayin Allah hadisi ya zo cikin sahih bukhari daga ibn umar yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna min abarril bir siratu rajul ahla wadda abihi lalle yana daga cikin da'a mai matsar kyau da'a wanda yake mai matsar girma mutum ya sadar da zumuncin wato ma'abota soyayyen mahaifinsa ba a da an yi waliya bayan mahaifin ya riga ya tafi mahaifin ya riga ya rasu ka ringa sadar da zumuncin abokan babanka wanda babanka ke son su sai to ya sai wani mutum ya Rasulullah wani mutum ya tiya Rasulullah na a wa rawa Abu Usayd wa kana badariyan Abu Usayd ya ruwaito hadisi ya kasance ya halarci yakin Badar yace kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan na kasance ina zaune tare da manzo sallallahu alaihi wasallam fa ja'a rajulun min al-ansar sai wani mutum daga cikin ansar ya zo dan annabi fa kale ya rasulullah hal baqiya min bi walidayya min ba'di mautihima shay'un abarru ma bi shin wani abu ya ragu daga cikin biyayya ga iyaye na wanda zan musu biyayya da shi bayan sarkatar rasu wani abu ya ragu sai annabi ce na'am eh as-salatu alayhima ka ringa yin addu'a ga iyayenka Allah ya gafarta musu wal istighfar lahumma ka ringa nema musu gafara daga kusa-kusan su wa infazu ahadihima ba'dahuma da kuma zantar da alƙawarin su bayan su wato suna da wani alƙawari da suka yi suna rayi sai suka rasu ba su samu daman zantar da shi ba kai kokarin zantar da wannan alƙawari nasu wa ikramu sadiqihima da kuma karrama abokan su in ka san suna da wasu abokai to lalle bayan rasuwar iyayenka ka ringa kai ziyara zuwa ga wannan abokan mahaifinka wasilatu rahim allati la rahima laha la rahima laka illa min qiblihima da sadar da zumunci wanda babu wani zumunci a gare ka sai ta bangaren su fa hadha allazi baqiya alai wannan shine abin da ya rage a gare ka an gane ko ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallam yakan yanka rago sai ya aika da ainihin nama an gane zuwa ga kawayen Khadija birran biha saboda yana so ya mata kara tana da kawaye ita Khadija matar shi ce bayan ta rasu to manzo Allah yakan yanka rago ya aika ma kawayen Khadija kawai yayi haka ne dan ya ciyo ta ma Khadija tunda Khadija tana kaunan wannan kawaye to shi ma yana kaunin su to in yanzu ne zai yugo yanzu ne aga aka rawa kallon kullun zai yanka rago ya aika ma wacce ai malam ne yace a aiko mun da cinya me yasa ni bai bani ba ai saboda ni kawar matar shi ne ce wallahi ni dai ina zargi akwai magana a kasa wannan malami wallahi ban yarda da shi ba kaga dai manzo Allah yana aikawa da ainihin nama zuwa kawayen Khadija kuma ya aika dai dan kyautata ma Khadija din koda bayan ta rasu irin wannan ya halitta an gani to me kake tunani da mutum zai aikata wannan ga iyayensa da mutum yayi irin wannan kyautatawa ga ainihin kawayen mata da kuma yayi wannan kyautatawa ga kawayen iyaye wanda yayi kawayen iyaye an ce mun lokaci yayi akwai dan sauran bayanai dani ko za mu kai a insha Allah bayanan ba su da yawa sai ne za mu kai bayani su sannan sai mu ci gaba da karatu wancan aya din to za mu tsaya a nan wajen lokaci yayi ba lokacin tambaya to na minti biyu za ya tambaya da minti biyu wa alaikum assalam umarnin zana da ƙarfi amma bai kai na iyaye umarnin zana da ƙarfi amma bai kai na iyaye ba na'am wa alaikum assalam ƙarƙashin mahaifiya da siya bar dukiya na'am idan sun yi ittifaki cewa to bayan ya riga suna so su kyautata mai ya riga samun lada ko da bayan yaro su ka ce bari a gina mai masallaci ko a gina mai wani abu na alkhairi wanda ladan zai riga zuwa gare shi ko kuma makaranta haka ya halatta alwaladu min kasabi abihi an gane ku subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.